أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bayan haka ne mana sallama ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Muni wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya a irin ni'imomin da ya yi mana ya ƙara haɗa mu a wannan majalisi mai albarka wanda yake masallacin Abubakar Siddiq a sabuwar gandu a garin Kano. A wannan yammaci na ranar Asabar wanda ya kama 8 ga watan Zulƙa'ada shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Shine yazo daidai da 25 ga watan Afrilu shekara ta 2026. Muna karatun littafin nan na Ma'alimus Sunnatin Nabawiyya, ma'ana kundi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Har yau muna cikin al-maqsadul awwal, maqsadi na farko, wato al-aqida, wanda ya shafi aqida. Muna cikin littafi na uku, shine al-imanu bil qadari, imani da qaddara. A cikin wannan littafi na imani da qaddara kai tsaye, yau za mu shiga babi na hudu. Malam yace babun, babi ne da ke bayani khalqul adami fi batni ummihi, halittar dan adam a cikin mahaifiyarsa. Wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisai da suke bayani akan kaddara da yanda Allah tuntuni ya rubuta dukkan abin da zai faru tun daga farkon halitta har zuwa tashin alkiyama. A gefe guda kuma hadisi ne da ke nuna mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, musamman mu'jiza ta ilimi, yanda hadisin yake bayanin halittar dan adam a lokacin da babu sikana, babu kwamfuta, babu dukkan wasu na'urori, su telescope wanda ake aune-aune da su. Amma sai gashi wannan hadisin ya bayanin matakan haihuwa, wanda shine abin da ilimin zamani ya tabbatar. Hadisi mai lamba 260 qafun, ai wannan hadisi muttafaqun alai, Bukhari da Muslimu sun hadu a kansa. An Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, an karbo daga Abdullah ibn Mas'ud, Allah ya kare da gare shi, qala yace haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba mu labari, wa huwa as-sadiqul masduq, shine mai gaskiya kuma abin gaskatawa, ma'ana duk abin da zai faɗa gaskiya ne, kuma duk abin da ya faɗa ana gazgata shi akan wannan abu, wato wanda baya ƙarya kenan. Allah dama ya ce wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya shaci fadi, baya magana bisa san zuciya, duk abin da ya faɗa dama wahayi ne daga Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna khalqa ahadikum, lalle haƙiƙa halittar ɗayan ya ko ɗan adam, yanda halittar take kasancewa, yujma'u fi batni ummihi, ana tattara halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa. Duk wani ɗan adam da za a haife shi, ana shirya halittarsa a cikin mahaifiyarsa. 40 yawman, kwana 40, wa 40 lailatan, da dare 40, ma'ana cikin wannan kwana 40 ake hada halittar dan adam. summa yakunu alaqatan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sannan ya zama hujan jini, shine jini mai kauri wanda yake a daskare, to dan adam nan yake juya ya zama wannan mislahu kwatan kwatansa, wanda wannan kalma ita ta jawo fahimta daban-daban dangane da wannan hadisi. Har ma wasu suke ganin kamar hadisin ya ci karo da ilimin science, wasu kuma suna fassara shi da wani abu, kamar Allah na zami zare da warwara dangane da wannan hadisi ta fuskar ilimi da fuskar likitanci. Kasancewa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya cin karo da ilimi, to kaga hadisin sai fara cewa me summa yakunu alaqatan mislahu, kaza daga nan kalmar mislahu ta fara zuwa, sannan ya zama gudan jini kwatankwacinsa, kwatankwacin wannan halittar. Summa yakunu mudghatan, sannan sai ya zama gudan tsokan nama kenan, shi kuma me da can gudan jini ne, nan kuma sai ya juye bayan kwanaki sai ya zama gudan tsoka. Kaji abin da yace mislahu, akwai ruwaya da zo da mislu zalika, to nan kuma sai yace mislahu kwatankwacinsa, kwatankwacin dai wannan halitta da Allah yake. Summa yub'athu ilayhi al-malaku, daga nan sai Allah sai ya aiko masa mala'ika, shi wannan dan tayin da yake cikin mahaifiyarsa. Fa yu'zanu bi arba'i kalimatin, sai a yi masa izini da kalmomi guda hudu, wayannan kalmomi ne fa yaktubu, sai shi wannan mala'ikan sai ya rubuta kalmomin da ake masa izini. Na ɗaya zai rubuta rizqahu, arzikinsa, kowa nan da ka sani a cikinmu kowa ko arzikin da Allah ya rama ya riga ya kaddara masa zai same shi, yasa babu zafin nama, babu zafin nema, ba zalama. Yawwa, duk inda ka je arzikinka yana nan wallahi sai ya zo ya same ka. Yawwa, sannan me wa ajalahu, sannan ya rubuta ajalinsa, shi ma akwai kwana nawa mutum zai a duniya, shekara nawa zai, Allah sai ya rubuta, ya sa wannan mala'ikan wani dan wani kwana kaza zai, shekara kaza, shine Allah yake cewa idza za'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, idan ajalinsu ya zo ba za a daga musu ko a ainihin rage musu daidai da sa'a ɗaya ba, ko kuma ba za a tunkuɗa su lokacinsu ne ba. To wannan duk ka ji wannan babi ne na kaddara, kowa an rubuta masa ajalinsa kwana nawa zai, wallahi in lokacin ya yi ba zai ƙara ba, sai ya tafi kamar yadda Allah yake faɗa. Wa amalahu, sannan za a rubuta masa duk aikin da zai, sallar da zai in zai sallah, in ma zai dura a shar, sai ya rubuta iya ashariyar da zai yi, wayyazu billahi, in aiki na alkowa Allah sai ya rubuta masa aikinsa, ga abin da zai, ga abin da zai. Sannan me wa shaqiyun am sa'idun, sannan sai ya rubuta wannan dan wuta ne shi ko kuma dan aljanna. Shaqiyun shine mara arziki, wanda ya tabe kamar yadda Allah ke cewa wa ammal ladina shaqu fa finnar, wanda suka tabe suna cikin wuta, khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard, suna dawwama mutakar dawwama sama da kasa. Sa'idun kuma shine wanda ya zama mai arziki kenan, wanda ya zama dan aljanna, to bidu kowa sai ya rubuta masa wannan. Summa yunfaqu fihi ar-ruhu, sannan a busa masa rai, to kaje sai ana bayanin matakan, sannan kuma a zo a busa masa rai. Ina so ku ajiye wannan hadisin amala, zamu dan tattauna wata matsala ce. Fa inna ahadakum, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle haqiqa dayan ku la ya'malu bi amali ahli al-jannati, zai iya yin aiki na ƴan aljanna, tun da ya taso kullun sallah yake, sallah a cikin jami'i, karatun alqur'ani, zikiri, bin Allah, komai yana ta aiki aikin ƴan aljanna, hatta la yakuna bainaha wa bainahu illa zira, har sai ya kusa shiga aljanna, abinda ya rage kawai zira'i ne, yana dab da shiga aljanna. Fa yasbiqu alayhi alkitab, sai wancan rubutun, tunda dama Allah ya ce dan wuta ne shi, an rubuta tun asali, sai wancan littafin sai ya rinjaye shi, wancan rubutun na kaddara sai ya rinjaye shi. Me zai faru? Fa ya'malu bi amali ahli nar sai yazo sai yi aiki aiki na ƴan wuta a azallahu min zalika fa yadkhulun nar sai shiga aljanna da yawa zaka samu mutane haka wani zai zauna a cikin talauci lafiyarsa lau yana zuwa masallaci yana zikirinsa yana lafiyarsa to sai ya kusa mutuwa Allah sai ya bude masa taskar arziki sai ya tuttuno masa da daloli da neroli to sai ya haɗu da abokan banza sai ya nuna masa yadda ake bariki sai ya nuna masa yadda ake kaza ƙara'i shi ne ragal suna cewa zai yi ƙara'i zai kawai abin da bai yi ba lokacin babu kuɗi yanzu kuɗi sun zo ɓarayi to sai ka ga yi haka wani kuma ba ma haka ba ne ma nan tashin hankalin sai ya zo mutuwa a lokacin kuma sai ya shirka ko ya furta wata kalma wacce za ta sa ya shiga wuta Allah ka sa ƙarshen mai kyau shi yasa ake yawan addu'a da cewa husnul khatima Allah ya sa ƙarshen mai kyau fa yadda kullun nar kuma sai ya shiga wuta duk wancan abin da ya yi a banza wa inna ahadakum kuma za ka samu ɗayanku la ya'malu bi amali ahli nar shi tun da ta zo tantirin dan isga ne fasiki ne kawai sallah ma ba yi da yanga ma dan shirholiya ne amma ƙarshe sai kawai sai shiriya ta zo masa sai tuba sai ga ya koma harkar Allah sai ga ya rike Allah kuma me fa ya hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa zira'un har sai ya zama tsakaninsa da shiga wuta sai zira'i taki guda ne ya rage fa yasbiqu alayhi alkitabu shi ma wancan rubutun da Allah ya kazar cewa da aljanna sai ya rigaye fa ya amalu aham amala aljannati shine sai yazo sai aiki aikin ƴan aljanna karshe sai aikin aljanna fa yazo kulaha sai ya shige ta to wannan hadisi gaskiya yana nuna lalle hakika mutum ya dage wannan kuma zai ce ka kwanta ka kin yi sallah ai ni dan wuta ne dan wuta ne in dan aljanna dai a babu wannan magana kai dai ka dage da bin Allah da daidai gurgurdan abin da zaka iya kamar yadda ce wannan hadisin yana da daga cikin hadisin da ya bayani akan yadda ake matakan haihuwa to gaskiya a da an yi masa wata irin fasara wanda mu duk irin fasara aka yi mana da muka karanta shi a arba'una nawiya za ga wannan barwaya arba'una nawiya wacce da ka sani wacce akwai dan canjin usulubai kaga dai Bukhari ya fitar da shi hadisi mai lamba 7,454 sannan Imam Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 3,208 sai 2,643 wancan yana cewa misra zalika ana halittar ɗayanku bayan kwana 40 yana gudan jini sai a ce misra zalika sai malamai suke kwatantawa bayan kwana 40 kuma shine kwatankwacin wannan kwana 40 ɗin sai ya zama gudan tsoka sai bayan ya yi kwana 40 misra sai suke fassara misra zalika da kwana wannan kuskure ne a ilimi saboda wannan hadisin ma wannan ruwayar ta ƙara fito mana da abubuwa ƙarara sannan ka koma wani hadisin ruwayar Muslim shi ma ya fito da abin da yau likitoci suka tabbatar hadisin shi cewa yi idza marra bin nutfa sanatani wa 40 yawman idan maniyi ko kwan haihuwa da Allah ya kaddara sai shiga mahaifa idan ya kai kwana 42 a wancan nassin na hadisin Muslim sai manzala ke cewa ba asa ilaiha malakan sai Allah sai ya aiko da wani mala'ika sai ya halitti jinsa da ganinsa da dukkanin sassan jikinsa yau da za ka koma binciken likitoci dan adam idan yake kwan haihuwa yana fara motsi ne zuciyarsa tana fara zama alamar an halice ta daga kwanan 42 zuwa abin da ya sama zuwa kwanan 45 wannan dai abin da hadisin ya fara a sannan halitta take fa tabbatuwa wannan likitoci sun yi bayani da microscope da sauran hanyoyi da aka tabbatar da scanner kuma suka ce abin da yake fara motsi a jikin dan adam shine zuciyarsa zuciya ce duk duniya a jikin dan adam take fara motsi take fara aiki zuciya ana fara alama tun kafin dan adam ya zama cikakken mutum tun yana kama da tadubanban zuciyarsa za ta fara bugawa ta fara aikinsa na tunkuɗa jini kuma ba za ta tsaya ba har sai mutum ya koma ga Allah har sai ƙarshen rayuwarsa to wannan sai ilimin kimiyya sai ya tabbatar ka ce wai kwana 120 shine kwanakin halittar dan adam gaskiya ba haka ba kuma hadisi ma ba haka yace ba wancan istihadi yana malamai da hadisi daga cewa misal zalika kwatan kwatan haka sai ce bayan kwana 40 sai ya ƙara zama kaza bayan kwana a wannan hadisin ma bai nuna mana haka ba kallan lafazin wannan hadisin cewa inna khalqa ahadikum yujma'u fi batn ummi sai ce 40 yawma ana tattara halittar dayan ku a cikin mahaifiyarsa a kwana 40 wannan hadisin na muslim yace idan mani ya zama ya kai kwana 42 sai Allah ya aiko da malaika a daidai wannan kwanakin to anan sai ce me mislahu kwatan kwatan sa summa yakunu alaqatan mislahu ba mislal ayyama yake nabi ba da kwanaki ne sai a ce me mislaha والضمير يعود الى الايام والايام مؤنث زي كما مثل هاني اما انا نفهم مين wannan dai halittar haka Allah yake aiko da malaika sai ya juye kamar yanda a kwana 40 ya juye ya koma gudan jini to haka nan sai ya ƙara juyewa sai ya koma gudan tsoka misalahu kwatan kwatan yanda ya juye din nan sai ya ƙara komawa sai ya juye misalahu shi sai an ga koma ilimi na harkar halittar dan tayi to abin da yake tabbatarwa da shi kenan kuma ka koma qur'ani zaka ga amsa Allah ya ce walaqad khalaqnal insana min sulalatin min dini Allah ya ce hakika mun halicci dan adam daga salsala asalin sa tabo ne annabi adamu daga tabuwa halicci dan adam Allah sai ce summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan sai muka sanya shi dugun mani a wani wuri kammalalle kebabbe shine mahaifa Allah sai ce fakalakanan nutfata alaqata wannan dugun mani sai muka mai da shi gudan jini fakalakanal alaqata mudgata kaga qur'ani bai ce mana misalahu ko misal zakwai a'a ana ga mu matakan haihuwa ne sannan sai muka mai da wannan gudan jini sai koma mudga shine gudan tsoka Allah sai ce fakalakanal mudgata izaman wannan gudan tsoka ita kuma sai muka halice ta sai ta koma kashi Allah sai fa kasawnal izama lahman shi kuma wannan kashin sai muka shimfida mata tsokan nama Allah sai summa ansha'nahu khalqan akhar Allah sai daga nan sai muka yi masa wata halitta saboda science din Qur'ani baya bada abu yace sai ya fito filla filla domin anan a nuna ma dan zai iya zama ɗan biyu za su iya zama ɗan uku kai har ɗan biyar ma za su iya zama wannan halitta zai iya zama mace zai iya zama namiji zai iya zama dogo zai iya zama gajere zai iya zama firiri zai iya zama mai kauri shi sa Allah sai yake cewa khalqan akhara domin bai rufe kofar ba sai muka mai da shi wata halitta wannan aya ta sa professor Case Moore wanda daga cikin shahararrun likitoci na duniya yi sarawa addinin musulunci wasu malaman suka ce ma ya musulunta a Saudiya akwai wani babban malami a Sheikh Abdul Majid Zandani sun gaishe shi irin wani samina aka shirya akan kimiyya ta Alkur'ani sai aka ce professor Case Moore yi bayani a ilimin likitanci ya ake halittar dan adam to shine sai yi ta bayani kuma yana da wani littafi kasaitacce wanda ake ce da shi The Human Development shine wanda yayi bayanin matakan haihuwar dan adam duk duniya an san wannan littafin domin an fassara shi harkan duniya manya da yawa to sai aka ce yi bayani sai Sheikh Abdul Majid Zandani sai ya karanto masa wannan aya wallahi da yaji wannan aya sai haka yake to exactly in ka auna da microscope da sauran abuwa wannan abun yake faruwa ba na manta an taba gayyata ta wata lecture wasu tsofaffin dalibai biyu su ne likitoci ne ɗan dawakin tofa science to da aka yi sai aka ce ne lecture ni kuma da nasan dama yan takarda ne a wajen yan science sai na juye lantarta sai na ce dacewar alkur'ani da ilimin zamani sai na kawo wannan hadisin amma wata ruwaya na kawo misal zalika sai na kawo wannan ayar a lokacin akwai wani mai dan tsaurin kai a ingila yake wani daktar alha ba na mana rike sunan sa ba sai yake nema ya inkari cewa wannan abin ai ba haka yake ba ai saboda ka san tura kullun sun ce mu ilimin hadisi ba daidai bane qur'ani ba wallahi a take wani siriyar sa wasu mutum biyu suka tashi suka tabbatar abin da na faɗa ma haka yake
kai ma shi yake kula da wani inji na scanning da computer ta zamani fmri a asibitin Malam Aminu Kano, na manta sunan sa, yayi tabbatar yace abinda malam ya faɗa haka yake. Shi yasa dama duniya ta yi nisa, amma yanzu in ka zo kana misir zalika kwatankwacin haka kwana, to shi ne sai sai raina ma hankali. Irin su wancan daftar wani dama su a cikin turi suke sai su raina sai hadisi ba haka kito. Allah ya sa dama mu mun san haka, wanda yanzu hukumar kula da mu'jizar alqur'ani ta duniya da take maka rabi'atul alim al-islami ita ma akan wannan tafsirin take, sai wancan istihadi ne da ake cewa misir zalika hadisi, amma ba haka yake nufi ba. Wanda wannan duk in ka ji likitoci abinda suke faɗa kenan. To wannan hadisin yana daga cikin babbar mu'jizar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma ka san inda manzon Allah yayi malam yayi shakundum a wannan likitanci na hadisin dan adam, a kotar ruwaya ta Muslim da ya tashi bayani yau abinda likitoci suke faɗa, sai ke cewa ma min kullil ma, ba daga dukkanin ruwa ne ake halittar dan adam ba, idan Allah ya so wani abu to ba abinda zai hana shi. Shi ya faru ne cewa a cikin kwayakwaye da ake samu na haihuwa mutum yana fitar da wajen kwayakwaye miliyan biyar ko sama da haka, amma kwai ɗaya ne yake haihuwa. Yau sayansin sun tabbatar da wannan, kuma wanzu Allah zalla zalama abinda ya faɗa kenan. Da sahabbai suka tambaye shi dangane da azalo, sai ce ku je ku yi ta abinda kuke yi, ma min kullil ma'i yakunul walad, yace ba daga dukkanin ruwan ai dan yake kasancewa ba. Shi ya fara faɗan wannan sayansin. To in ka dauki irin wannan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yau suna nan da yawa, wanda kuma yawancin ƴan boko aqida wanda su ba su damu da addinin musu duk ba su san da wannan abu ba. Kuma amma yau duniya ta yi nisa, ta san cewa ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, kuma ilimin zamani ya zo ya tabbatar da mu, ya zo ya tabbatar da shi daga baya. Allah ka cire da mu. Hadisi mai lamba 261 kafin, shi ma hadisi ne muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim. An Anas bin Malik, an karbo daga Anas dan Malik, an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah wakkala birrahimi malakan, Allah ya wakilta wani mala'ika ga mahaifa, ya kulu, shi mala'ika wanda yake faɗa sai ce ya rab nudfatul, sai ce ya ubangiji wannan halitta ta koma gudan jini, shi ne nudufa ta koma kai nudufatan abuwan dugon mani, wannan shi ne yake bayani da ikon Allah, sai Allah sai ya mere shi haka. Sai ce me ya rabbu ya ubangiji na alaqatan, sai ta koma me shi ne gudan jini, daga dugon mani sai ya juye sai ya koma gudan jini. Ya rabbu, sai wannan mala'ika sai ce ya ubangiji mudugatan gudan tsoka, fa iza arada an yaqdiya khalqahu, to idan Allah yayi nufin ya halittarsa, kada sai ce a zakarum am unsa, sai mala'ika ne tambaye shi shin namiji za a halitta ko mace, shaqiyun am sa'idun, dan wuta ne ko dan aljanna, kamar rizqu wal azl, me arzikin sa nawa zai samu, dala nawa zai samu, naira nawa zai samu, gidaje nawa zai mallaka, shekara nawa zai, kwana nawa zai, fa yuktabu, sai a rubuta a kaddara wannan abun, a rubuta shi fi badil ummihi, a cikin mahaifiyarsa. To kaga dai Allah ya gara, ya riga ya gama kaddara. Shi yasa ake cewa kada ka dinga zafin nema, kada ka dinga tada hankalinka, wallahi in Allah ya kaddara ma duk abin da zai same ka zai same ka. Sai dai amma kaida ta musulunci sunna ce ka tashi ka nema. Musulunci bai ce mana ka kwanta ba, in Allah ya kace Allah ya zanye kudi zanye kudi, musulunci bai ce haka ba, dole kuma ka bi sababi. To sai ga al'amura sun tafi. Wannan hadisin Bukhari ya fayar da shi, hadisi mai lamba 318 Muslim, hadisi mai lamba 2646. Babi na biyar a cikin wannan littafi, kitabatul ajali wal arzaki, shine rubuta ajali na mutane. In an ce al ajal, kwanakin da mutum zai a duniya, wal arzaki kuma arzikinsa, ruwa lita nawa zai sha, abinci kala nawa zai ci, kuɗi nawa zai kashe, shine kowa an rubuta, Allah ya budgetin ya rubuta masa. Hadisi mai lamba 262 Muslim, an Abdullahi bin Mas'ud, an karɓo daga Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu,
Kwale yace qalat ummu habibata, ummu habibata ce matar manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam. Me sunanta na gaskiya ne ummu habiba? Ita cewa na'am Ramla, ita ce Ramla ƴar uwar Abu Sufyan ce sarkin Makka. Ramla a ƴar Abu Sufyan, ƴar uwar Muawiya ce bin Abi Sufyan. Na iyasa ce ƴar uwar Muawiya bin Abi Sufyan, ita ƴar Abu Sufyan ce. Kuma duk matan manzala sallallahu alaihi wasallam da za a yi ma tambaya a ce wacce mata ce a cikin matan manzala sallallahu alaihi wasallam sadakin teku na kowa yawa, to amsa da za ka bar sai ka ce ummu habiba ce. Kudin da aka bayar ma kudin kudade ne, amma shi ma ba manzala ne sallallahu alaihi wasallam ya bayar, domin Umar bin Khattab ya rawaito yake cewa bai taba ganin manzala sallallahu alaihi wasallam ya aura ko ya aurar da ƴaƴansa sama da aukiya 14 ko 15 ba. Amma wannan wanda ya ba da kudin shi ne Najashi sarkin Habasha. Lokacin da suka yi hijira da mijinta, sai mijinta da ya je can ya ga kiristanci sai ya rida ya bar addinin musulunci, ya barta suka rabu. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai tausaya mata, da ya ji tausayinta sai ya ga cewa ya kamata ya aure ta. To yana can sai sadakinta sai Najashi sai ya ɗauki nauyi, shine sai ya bayar da sadaki mai tarin yawa. Na manta arzikin kudi, amma kudi ne mai yawa. Shine Allah ya ce wa ataitum ihdahunna qindara, idan kuka ba wa ɗayan su daga cikin su miqdarin dukiya. Shi sa malami suka ce shi sadaki ba shi da iyaka a karanta, ba shi da iyaka a yawa. In ka ji ana wani mafi karancin sadaki, to ra'ayi ne na wasu daga cikin malamai. Amma sadaki ba shi da iyaka a yawa, ba shi da iyaka a kankanta. In ka ga dama kwandala ɗaya in ka ga bayan sai kai da zaka iya bada sadaki naira 10. Kuma aure ya ɗoru ba wanda ya ce ma aure bai ba. In ka ga dama ka bada miliyan 10 har da silan langwal, kamar yadda bare-bare suke, shi ma ya halatta. Saboda lokacin Umar bin Khattab radiyallahu anhu ya yi niyyar ƙayyade sadaki, mun ji wata magana da ya faɗa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa haura aukiya kaza ba. Ya ce to daga yau na ƙayyade sadaki. Ya ce lau kanat makrama, da abu ne mai nuna girma da ƙima da daraja a wajen Allah. Yace la sabaqakum biha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga shi zai dinga bayarwa da yawa. Amma da ya ta sai wata mata sai ta tashi tace ya amirul mu'minin, ya Allah zai bamu da yawa kai kuma ka rage mana. Sai ta karanto masa wannan ayat, tace Allah ya ce cewa wa in aradtu mustibdala zawjin makana zawjin wa ataitum ihdahunna qindara. Allah ce ai cewa kuka ba wa ɗaya daga cikin su qindara, miqdari ne yawa. Daga jin haka sai Umar bin Khattab sai ya janye, saboda ba dictatorship, babu tsari na kama karya. Sai ce asabat imra'a wa aqta'a umma radiyallahu anhu, yace wannan macen ta yi daidai, sai na Umar kuma ya yi kuskure. To wannan kaga shi ne ka'ida. To shi yasa ummu habiba aka ba da sadakinta mai tarin yawa a cikin mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda ya halatta a yi haka. To an karɓo daga ummu habiba, ta ce Allahumma ya Ubangiji mati'ini bi zawji rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, yace ya Allah ka sa ni daɗin rayuwa, na ji daɗi da mijina sallallahu alaihi wasallam. Wato ajiya ce mai kyau, saboda in rayuwa aure ba ta daɗi ba sai ka ji duniyar ma ta kima rashin daɗi. Tace ya Allah ka sa ni ji daɗi na zauna na ɗauki tsawon rai tsawon lokaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na zauna tare da shi mutuka raba. Wa bi abi Sufyan, tace ya Allah ina roƙonka ka sa ni ji daɗi na zauna tsawon lokaci da mahaifina Abu Sufyan. Wa bi akhi Muawiyata, haka nan in ji daɗi da ɗan uwana sai na Muawiya. Ka san fa duk inda mace take tana son danginta, in za ka sai za ka raba mace dangin da ka ɗauko yaƙi ka taro mace, ba karamin aiki ba ne. Saboda ka gane sai wa mijinta addu'a, kuma don ba ta da ƴaƴa ne, da ƴaƴanta za ta fara falama. To duk inda mace take soyayyar, in tana yi wa miji soyayyar tana fara samun ƴaƴa, sai fiye da rubin soyayya sai ta koma kan ƴaƴan. Daga nan za ga su ake riri, dan ana riri tsaka
ana lelaya ta ana yi ma duk abin da kake so tana fara tarayya gaba ɗaya rubin zai koma kan yayinta
ai shi sa wani tin zaka kara aure ma da karka aure ba zawara mai aya billahi lazim ba kamar zaraba za ta duk hankalin da yana kan yayinta na wancan wurin
haka mace take dabi'a ce to sannan kuma me tana san gidansu da mahaifanta tana ganin kiman su kuma ba ta manta da su sannan haka ne ƴan uwanta ai ka ji da dalil kenan tace mati'ini bi zawji rasulullahi kuma mutun zaka ba dan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in wata mata ce ma da babanta zata fara da ƴan uwanta sannan kuma da zo kan mune to wannan duk tabi'a ce ta ƴa mace sai tace Allah ka sani da dadi nayi tsawon rai ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan da mahaifina Abu Sufyan da dan uwana Muawiya فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم سي من زال صلى الله عليه وسلم سي تريد سي جارة متزمة سي إنك سألت الله لآجال مجروبة أكي كن رجا كن روك الله وسولو كتين أجلين وند الله تنيا الله يا ربو تاسو الله يا قدر تاسو تنما إما أوي شكرا كذا ذي كون إلوك سيئنا إذي تجي majarubatin Allah ya buga wannan abun an kaddara an rubuta wa asarun mawdu'atin da al'amuran da Allah ubangiji ya riga ya tabbatar da su babu canji suna cikin littafin kaddara wa arzaqin makasumatin da kuma arziki wanda Allah ya riga ya kafa shi sai ce la yu'ajjilu shay'an minha qabla hinnihi ai babu wani abu da zai gaggauta wani abu kafin lokacin sa yanzu kafin ka samu su kudi ba hinda zai ka dawo abin Allah bai kaddara ba shine abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya la yu'ajjilu shay'an min haqabal hilli in dai a lokacin sa bai baka saka jawo shi ba to yau tuni gugu waye ya jawo 2020 saboda ma aka san duk irin ziyarar nan sun damu kowa 2020 saboda kuma da za su jawo ta saboda su jawo ta kawai su ga sun yi ko ta yaya san hausun koma to ba su isa ba sai lokacin yayi Allah ne ko ba su ba wanda yake da garanti ma zai kai 2020 saboda babu komai sai lokacin sa yayi wala yu'akhiru min ha shay'an ba'da hillihi kuma ba wanda ya sai dakatar da abu in lokacin sa yayi ya ce a tura gaba babu wanda yayi wannan sai ce walau sa'altillaha an yu'afiyaki min azabin finnari yace yake ramla ina ma a ce kin roki Allah Allah ya baki lafiya daga azabar wuta Allah ya kare ki daga shiga wuta daga azabar wuta wa azabin fil qabr da kuma azabar kabari lakana khairan laki sai ce wannan da yaji miki alkhairi haka ya ga mata qala sai yace fa qala rajul shi mai ruwaya kenan sai yace sai wani mutum yace ya rasulullahi ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama alqiradatu wal kanaziru hiya mimma musika yace birruka da muke gani da alhanzir suna daga cikin abin da aka shafe na asalin ɗan adam wannan bani isra'ila suka koma haka fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yace inna Allah azza wa jalla lalle haƙiƙa Allah mai girma da ɗaukaka lam yubli qauman bai taba halakar da mutane ba ko baya halakar da mutane aw yu'azzibu qauman ko yi wasu mutane azaba fa yaj'ala lahum naflan ya sanya musu kuma tsatsu daga baya kuma su zo a dinga samun tsatsan su suna haihuwa yace wa innal qiradata wal kanazira kanu qabla zalika yace haƙiƙa burrai da alhanzir tun kafin haka dama a kuzu suna nan dama can suna nan amma ba yana wai a halakar da wasu mutane sannan kuma bayan an halakar da su zo su dinga haihuwa suna haifa in an shafe mutum an gama da shi kenan wannan shi ma wani babi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na kaddara da yake nuna mana a wannan hadisin Muslim ya fitar da shi hadisi mai lamba 2663 babi na shida babun kullu mauludin yuladu ala alfitrati duk wani mutum da ka sani ana haihuwar sa ne akan fitra duk wani yaro da ka sani asalinsa akan musulmi aka yawa shin dan ba yahudi ne dan ba maguje ne dan addini hindi ne dan addinin buda ne kowa ana haihuwar sa ne a matsayin sa na musulmi duk yaro da za a yi tushe sabuwar rayuwa akan fikira aka yawa an abi hadisi mai lamba 263 kafin shi ma mutafawun alai hadisin da ya fi kowane hadisi daraja kenan bukhari da muslim su hada kansa an abi hurairata an karbo daga abu huraira kala yace kala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yace ma min mauludin babu wani abun haihuwa da za a haifa illa yuladu ala alfitrati face sai an haife shi a bisa fidira ma'ana a matsayinsa na musulmi ba dan wani addini ba fa abawahu sai ce iyayensa ne yuhawwijanihi suke mai da shi ba yahudi aw yunassiranihi ko suke mai da shi kirista aw yumajjisanihi ko suke mai da shi ba maguje kama tuntajul bahimat bahimatan jama'a kamar yanda zaka tarar da wata dabba take ainihin haifar dabba mai gabare mustami'atul aba wanda zaka ga wannan dabba ta haifi ƴaƴanta sun zama cewa suna da gabare ba tare da nakasa ba ta yanda ba za a samu wacce ta zama ta gurgunci a ciki ba ko wata a same ta tana da aili ko kullanta a yage ko wasu irin abubuwa ma'ana dai mai ame za ka dabba ta haifu ta tashi haihuwa ko ti kaza da ta haifi ƴarta lafiyayya sumun amma daga baya sai ga wannan dabba ko ta karye ko an yanke mata kunne ko an yi wani abu shine abin da hadisi yake faɗa to shi ma ɗan adam asalinsa haka ake halittar sa a matsayinsa na cikakken musulmi shine yake kamatun tadul bahimatu bahimatan jama'a hal tuhissuna fiha ce kamar yadda take haihuwar cikakkiyar dabba mai halitta hal tuhissuna fiha min jada jada'a shin za ku ga ta zo da nakasa ai babu sun ma ya kula abu hurairata sannan abu hurairar sai ya ce radiyallahu anhu sai ya karanto aya qur'ani fitratallahi lati fatara an-nas alaiha wannan shine dabi'ar da Allah ya halittar da ƴan adam akan sa bukhari hadisi mai lamba 1359 ya ƙara fitar da shi hadisi mai lamba 1358 muslim hadisi mai lamba 2658 babi na bakwai babul Allahu a'lamu bima kanu amilina Allah shine mafi sanin abin da za su aikata hadisi mai lamba 264 kafin shi ma mutafakun alaihi an ibnu abbasin radiyallahu anhu قال يسي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حيث ان تنبئ من زن الله صلى الله عليه وسلم ان اولاد المشركين وي ايان مشركي يارا ده سكي متوا ايان كريستوسي ايان ماسو بوتو غماكا مي موقين سني ني فقال سيتي الله اذ خلقهم الله اللي يهلكي سو لوكاسين دي يهلكي سو a alamu bima kanu amilina shi yana mafi sani ga abin da suke aikatawa mani lamarin yana hannun Allah su dama a bisa fitra ake hadisi sai Allah ya san abin da suke sabo suke ko ba sabo suke ba bukhari hadisi mai lamba 1383 muslim hadisi mai lamba 2660 babu da takwas babu jaffal qalam bima anta laqin alƙalami ya riga ya bushe da abin da zaka haɗu da shi duk abin da ya same ka an riga rubuta hadisi mai lamba 265 shi ma muttafaqun alaihi an imran bin husayn an karbo daga imran dan husayn qala yace qala rasul qala rasul wani mutum yace ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aya arufu ahlul jannati min ahlin nar shin ana iya ganewa daga dan aljanna daga dan wuta ana gane wannan dan aljanna ne wannan dan wuta ne ana iya ganewa wace amsa manzala sallallahu alaihi wasallam qala yace na'am ana ganewa qala sai yace falima ya'malu al-amiluna to haka ne me yasa masu aiki suke yin aikin qala sai yace me kullun ya amanu lima kulika lahu aw lima yusira lahu, kowa yana aikata abin da dan wannan Allah ya rufe. Sai ga Allah in dan aljanna ne, Allah ya so ka yi masa yana ta aiki ne aljanna. Ai sai da musulmi ake sa masa rai dan aljanna ne, duk mutumin da yake sallah yake la ilaha illallah yake bin Allah dai dai gurgudu, wallahi ana samun rai dan aljanna ne. Shi wata ruwayar kullul muyassaru lima khuliqa, kowa duk abin da zai Allah sai ya sare masa. Ai ko sana'a ce sai ga Allah, tunda ya Allah ya yayi sarewa ne zai iya karatu, sai Allah sai ya hori masa duk wahalar abin, sai ga shi mai sauki ne a wurin sa. Yanzu wani makanike in ya buje ma injin mota ya kokkonce notuna, in kai ne sai ga kamar ba zai iya mai da wani notun wajen sa ba, amma zai kai ma yanzu zai wata baiwa da Allah ya ma sai ya mamaki, sai ce shi ma kwakwalwarsa za ta iya kaza. To kowa Allah sai ya sare masa abin da zai. To haka nan a rayuwa su duniya wajen aiki, in dan aljanna ne za ka ga mutum yana ta aiki ne aljanna, in dan wuta ne sai ga Allah bai nufe shi yana aiki na alkhairi ba, kawai ya tafi can yana yi. Hadisi mai lamba 266 Muslim, an Abil Aswad Duali, an karɓo daga Abus Aswad Duali, ni ma ta wajen ruwaya daga wajen sa ba, shine farkon malamin da ya kirkiro ilimin nahwu zamanin sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Yaji wani mutum ya zo karanta suratul Tauba, sai yi mistake, anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, ajini ayat sai ce anna Allah bari'un minal mushrikina wa rasulihi wa rasuli, sai wa rasulu ne ba kan yi masa rufa, sai ce rasulihi, sai koma mai kisra, sai canja ma'anar. Ma'ana ayar tana cewa anna Allah bari'un minal mushrikina, Allah ya barranta daga mushrikai, ba ruwansa, ba shi ba mushrikai, wa rasuluhu haka nan manzansa ma ya barranta daga mushrikai. Kaji asalin ayar shi kuma tun da yake kisi wa yake da kina hau, sai ce anna Allah bari'un, Allah ba ruwansa, minal mushrikina da mushrikai, wa rasulihi ba ruwansa da manzansa. To kaga ma'ana ta canja. To sai sai na lace kai idan ba a kirkiri ilimin nahwu ba, a san inda ya kamata a yi fataha ko a yi rufa, yau wata riyata to ma'ana za ta canja. Shi ne ma'anar ilimin nahwu, inda rufa take ka san fa'ili ne shi ya aiki, inda nasaba take ka san mafa'uli ne. Ai sa wani malami ne wa'azin tilmi da yake ba shi da nahwu, amma yana da wayan nahwu, sai ya waya aka ce wa qatala daudu jalut, kasan haka aka ce wa qatala da, kasan kuma shi garzi in ya samu fataha guda biyar sai yayi takama babu ja a wajen, wa qatala na ma shi sai wa wa ja da ka ba lamba, sai yayi takama kuma kuskure ne, yana ƙara madiya ne da babu ita. Eh shi ne zai yi wa qatala da hu, aka ja masa eh ya kai su waye kashe wani din gaske, Jalut ne kashe Dawud, ko Dawud ne kashe Jalut, a wanda yake ya dabara sai sai ne ya kace daya mu je alama kawai dai ya kace daya. To kaga da yana da nahwu wa qatala Dawud, kaga Dawud shine mai rufa, to shine fa'ili shi yayi, Jalut kuma shi aka ce Jalut fataha ce, shine mansubi, shine mafa'ul bi, shi yake ya fara kansa, to wannan shine nahwu. Eh to kaga Abul Aswad Ad-Du'ali sai sai na lace, to tunda daga haka ne ka je ka samu da kirkirarren ilimi wanda zai kula da ka'idojin lugha da bayani, shine sai girgo ilimin nahwu. Yace qala, yace qala li Imran bin al-Husayn, yace Imran dan Husayn ya ce da ni, in ji Abul Aswad, ara aita ma ya'malu an-nasu al-yawma, shin kaga abin da mutane yau suke, wayakdahuna fihi, suna ta shan wahala, suna ta cin wahala, suna ta aiki, shin wannan aikin na duniya ne ko mutane suna ta kokari kowa ya zama ba ya zama? Shine kada, shine ai shine as-sa'yu fi talab ad-dunya wal akhirah, babu zama kenan, mutum ya tashi ya ta neman duniya da lahira. Sai sai yanzu baka gani mutane yanda suke yau abinda suke ta yi kenan, a shay'un qudiya alaihim wa madha alaihim min qadarin sabaqa, shin ba akwai wani abu ba da Allah ya hukunta musu wanda kuma ya riga ya wuce na daga kaddara na da abin Allah ya rubuta, sai suke ta wasa da kansu kawai ne ke nan su je su ta kiyamun dare zo kawai su ta tarawih da azumi suna ta wahalar da kansu suna ta neman to me yasa ne ba dai tunda Allah ya yi dan wuta bane dan aljanna me yasa suke wahalar kansu
aw fi ma sayustaqbaluna fihi mimma atahum bihi nabiyuhum
ko kuma a cikin abin da za su fuskanta na daga abin da annabawansu ko annabin su ya zo musu da shi
wata bata da hujja a rin kuma hujja ta tabbata a gare su
ba an gama ba ba a ji an yi wannan ba
fa qultu sai nace da shi bal shay'un qudiya alaihim
bari wannan magana
akwai abin da aka kaddara musu aka tabbata a kansu wa maza alaihim kuma ya riga ya wuce a tare da su qala sai ce fa qala sai ce afala yakunu zulmun tun zuwa ba zalunci bane ai ta mutane su ta wahala in mutum ya san dan wuta ne ma kawai zai ta shan giyar sa mai sai ya sai abin da ya ga dama
qala sai ce fa zi'tu min zalika faza'an shadida
da naji wannan wautar da wannan zantan
yace sai na furgita
furgita mai yawa daga haka
wa qultu nace kullu shay'in
kalqullahi wa mulku yadihi
ai duk abin da ka sani halitta Allah ce kuma mulki ne da yake hannun
Allah shi ya ga dama duk abin da ya ga dama
duk wanda ya ga dama ya sa wuta
wanda ya ga dama zai sa shi aljanna
bala yusalu amma yafalu
shi Allah ba a tambayar sa abin da ya aikata
wa hum yusaluna amma su ana tambayar su akan abin da suka aikata
fa qala li sai ce da ni yarhamuka Allah
Allah ya maka rahama
inni lam urid bima sa'altuka
yace ni ba komai ne yasa ba
ban yi nufin komai ba abu sa abu ne ya tambaye ka
illa li ahzura
aqalaka
sai domin
in jarraba hankalinka
in jarraba fahimtarka
shi yasa ne ma tambayar
ka ga abin da ba lake nan
wai na so ya gwada fahimtar sa ne
sai ce inna rajulaini
sai ba shi tabbas
yace hakika wasu mutum biyu
min mazinaka daga mazina
muzina
ata ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
sun zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
fa qala suka ce ya rasulullahi
ya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam
araita ma ya'malu an-nasu yanzu
ba ganin abin da mutane suke ta yi
wa yaktahu nabi
suna ta shan wahala suna ta
jajircewa wajen neman duniya da lahira
ashay'un qudiya alaihim
wa madatihim min qadarin
karsa ba an riga an kaddara musu komai ba
dan aljanna ya zama dan aljanna
wanda zai samu kudi ya samu
aw fi ma yustaqbaluna
bihi mimma atahum bi nabihum
ko kuma a cikin abin da za su fuskanta daga abin da annabin su ya zo musu da shi
wa sabatatul hujjatu alaihim
hujja kuma ta tabbata akan su
fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi
wasallam yace la a
bal shay'un qudiya alaihim
ai wani abu ne da aka kaddara musu
aka tabbatar aka yanke ne aka zarta akan su
wa madatihim
kuma ya riga ya wuce
kowa ta nan an rubuta abin da zai same shi
wa tasdiqu zalika fi kitabillahi
yace gaskata haka yana cikin littafin Allah
Allah ya ce wa nafsin wa ma sawaha
Allah ya rantse da rai
da abinda ya kawata mata
ita wannan rai ya daidaita ta
ya shirya mata duk abinda za ta yi
fa alhama to gazi malikai
fujuraha wa taqaha wa taqawaha
Allah sai kinsa wannan zuciyar
ko dai ta zama fajira
ta zama tana aikin sabe
ko kuma ta zama tana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala
to haka ma wannan kenan shiga wannan hadisin
duk abin da zaka yi in dai na alkai ne sai ga Allah ya tsora ka kuma wannan abun bai ma wahala
shine alamun cewa mutum yana kan littafin sa
Allah ka sa mu kyakkyawan garshe
hadisi mai lamba 267
ba zai kan gaba
yau ba wanda can babu kullu shi bi kazan din ta
an aishata
an karbo
da aisha
ummul mu'minina uwar mu'minin radiyallahu anhu
qala sace du'i ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
ila janazati sabi min al ansar
an kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallar janaza
wani yaro daga cikin mutanen madina
fa qultu lahu ya rasulullahi
ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
duba li hada ma dalla ga wannan yara
usufurun min asafir al janna
yana ɗaya daga cikin tsuntsayen aljanna
tunda bai balaga ba
lam ya amali su'a
bai aikata mummunan abu ba
wa lam yudriku min rizqi shi ba
littafi bai hawa kansa
ma dalla da tsuntsayen aljanna
qala sai ce awa gaira zalika
ko kuma wani haka
sabanin haka
ya aisha tu
ya kina na aisha
haka wanda zalika ko kuma sabanin haka din sai ce inna allaha khalaqa lil jannati ahla, shi fa tsarin Allah, Allah ya riga ya halatta wa ƴan ya halatta wa aljanna wanda zai zama ahlinta, khalaqahum laha, Allah ya halitte su domin su shiga aljanna, wahum fi asladi abaihim, tun suna cikin tsatsan mahaifansu Allah ya rubuta musu su ƴan aljanna tun suna alamin zabi. Sannan me wakalaka lin nari ahlan, kuma Allah ya halatta wa ƴan wuta ahlinsu, khalaqahum laha, ya halitte su domin su shiga wuta, wahum fi asladi abaihim, suna cikin tsatsan mahaifansu. Kaga wannan hadisi akwai tashi hankali, eh, shi sa yaron ai za ka wani kace wa yaro ya mutu kace masa Allah ya jaga, sai ya kama ka zo da wani samawa, ya halatta yaro Allah ya jaga masa, Allah ya masa rahama, duk da dai ana kyautata musu tsammani, ana sa rai, duk yawancin yara gaskiya ana sa musu rai, ƴan makarantar Annabi Ibrahim har ma shi ne aka ce manzo Allah ke cewa kai a matsayinka na musulmi idan Allah ya kaddara ma sai ka haifi ƴaƴa guda biyu, sai kai mission din su suka mutu, to za su zama maka hijabi daga shiga wuta in suna yara ma, tun kafin su balaga sai Allah sai ya dauke ma, yana jariri sai ya mutu ɗaya kenan, sai ya kare ma sau tayi sai ya mutu, to ana sare amma hijabi daga shiga aljanna. Sannan in kai mata su kuma guda biyu ka ba su tarbiya, duk wannan gogon zamanin ka kade su ka killace su daga miyagu, daga wa'annan abubuwan suka zama nagartattu har ka kai su gidan mijinsu, su ma za su zama ma hijabi daga shiga wuta. To yana daga cikin falala, shi sa lallai hakika ana sa rai, dama yawanci yara ɗin wanda ba su yi ba ana sa musu rai, amma ba wai garanti ake nunawa ba. Wannan hadisin ya nuna mana cewa fa akwai ƴan wuta ne ƴan aljanna ya aljanna. Allah ka sa mana cikin aljanna ya Allah. Muslim hadisi mai lamba 2662, hadisi mai lamba 268, an Abdullahi bin Amri, an karbo daga Abdullahi dan Amru dan As, qala yaji samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul, naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna allaha khalaqa khalqahu fi zulmati, Allah ya halitta hakika Allah ya halitta halitta sa cikin wani duhu, fa alqa alaihi min nuri, sai cilla musu hasken sa, faman asabahu min zalika nur, to duk wanda wannan hasken ya same shi ihtada sai kaga ya shirye, waman akda, wanda kuma wannan hasken ya kubce masa bai same shi ba, balla sai ya bata, fa zalika aqulu, fali zalika aqulu, shi sa nake cewa ne jaffal qalamu ala ilmillahi, bakin alqalami ya bushe daga rar ilimin Allah, komai an riga an gama shi, ai kamar aikin hajji ne, dole ne sai aikin hajji Annabi Ibrahim da ya kira ya an riga an gama, wa azimtin nasu bil hajji, Allah ya ce kai wa mutane kira da aikin hajji, ya tuka rijalan, za su zo ma suna masu towa a kafa, wa ala kulli zamirin, ko ina ya tuna min kulli fajjin anik, duk wata kafa mai nisa ga sun fito sun je aikin hajji. To an ce Annabi Ibrahim da ya kira duk mutane suna alamu zai sai da suka amsa, duk wanda Allah ya kaddara zai je aikin hajji sai ce labbaika, wanda zai je so daya sai ya faɗa so ɗaya, wanda zai je so biyu ya ce labbaika labbaik, wanda zai je so goma ma ya ce labbaika labbaik. Ka san wani yana zuwa aikin hajji da yawa, akwai wani baban wani abokinmu, ni na san sai da ya je aiki, ina ɗan lokacin na cewa ina ɗan shekara 43, a sannan yaro sai na ce adadin aikin hajjin sa hada da shekara haihuwa ta, sai 43 ma ne yana zuwa aikin hajji. Haka Allah ya kuma kawai kan kana ƙorga mai kuɗi ne, kawai Allah ya sa irin masu arziki irin na da, ba ne yanzu ba, wanda za su biya masa aikin a malam ne, wani arama ne, malami ne ko wani arama, a je a je a je malam a je duk shekara sai ya je aikin hajji, ko mu ku zama aikin hajji sa kaliba isa ya kara biyu, tunda shi ka san kaliba isa ya kara biyu, wasu ba kai wasu abuwa kaso mai yawa ya ware a dukiyar sa, yace wannan ta hidima ce ga alqur'ani da ahlin sa, wallahi duk shekara sai da ya zama sai da ya je hajji sau 43, lokacin da alkadarin sai ya kare ko ne gaban sai alkadarin sai ya kare, in ya tabbata Ramadan malam sai ya san yake, to ta shekara da aka dawo da shi aka matsu kora wajen irin ajaji al'azan nan, to shikenan ko bai lafiya kara kowa ba, tun daga sallakanin sai ya kare, amma dai ya sha ayyaje su 43 malam, to Allah ka samu na da rabo. Yawwa, sahihun
malam ce Tirmidhi ya fitar da shi hadisi mai lamba 2640 na ga an roƙo malamai ne wanda ba su kira littafan su da sahihai ba to malam yana buga masa tambari yace hadisin sahihi ne ko ba sahihi ba to kaga wanda yace ma sahihun amma da zan daga murgayi dinga magana muttafaqun alaihi hadisin da yafi kowane hadisi daraja kenan hadisin da yafi kowane daraja hadisi daraja shine muttafaq alaihi shekani hadisin da bukhari da muslim suka hadu suka fitar da hadisi sai wanda yazo mai daraja ta biyu man farada bihi al-bukhari wanda imam al-bukhari yayi infiradi sai man farada bihi muslim sai wanda bukhari da muslim ko bukhari ya hadu da ragowar jama'a irin su Tirmidhi da sauransu haka dai aka tayi categorize na hadisi yanga to mai daraja ta dai shine muttafaqun alayhi an umara bin al-khattabi an karbo daga umar dan khattabi رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه يا عند wannan aya ta sauka faminhum shaqiyyun wa sa'id a cikin su akwai dan wuta da dan aljanna shaqiyyi da sa'idi fa alsu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce sai ne to mai manzala sallallahu alaihi wasallam fa qultu lahu ya nabi allah ya annabi allah fa ala ma na mutun haka ne mai akan me zamu dinga yi tunda akwai dan wuta da dan aljanna ala shay'in qad fu furiga mino bayan an riga an gawa komai kuma to akan me zamu aiki aw ala shay'in lam yufrag minhu ko akan wani abu ne zamu wanda ba a gama bane qala sai yace bal kai bar wannan magana sai na umar ala shay'in qad furiga minhu zaka yi aiki ne a dusa abinda an riga an gama wajarrad bihi al-kalam kuma al-kalma sun riga sun gudana ya umar yace ya sai na umar walakin kullum muyassarun lima kulika lahu sai dai kaida shine kowa Allah yana yassare masa dan abin da ka nufi in kaga kana yawan aikin alkhairi ka gode wa Allah Allah kai dan aljanna ne in Allah ya yarda Allah ya yassare ma yanzu wallahi wani ba zai iya zuwa ya zo na minti biyu a masallaci ba zai iya ba zai iya nafila ba bayin nafila sallar sai dai ya hada ta ba zai ba yanzu irin wannan karatu da ake na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku dukkan mala'iku sun lullube mu da fuka-fukan su muna samu rahama da dai zai mutu yanzu a cikin dan aljanna ne domin ya mutu akan tafarkin neman ilimin addini amma ko wanda shi ya zauna gonde ya zauna ya danna waya yana kallon batsa ko yana kallon watsi-watsin banza ko gonde ya zauna ko yita hira da cin naman mutane akan yazo ya samu albarka irin wannan ko mutanen mu sun fiwa irin wannan duk masallaci da ake daraje in kaje duk sai yaji haka ne masu harkar duniya sun fiwa to ai kullum mu yassarun liman kulika lahu kowa Allah sai ya sauƙaƙe masa abin da ya halitta shi da shi yanzu ko matasan mu ne shine abin da yake tsoratar wa matasan mu in gidan bal ne ana bal ana yin majalis da waye da Barcelona ko da waye za ga sun je sun cika gidan bal da an ci bar za su ga sun damu unguwa ihu ogo da ko ina kai da baka sani suka ce wani ake ne in da ma kai kallon ada irin mu suka duba a yau litinin a yau talata sai ko laraba eh yayi mun taba kuma ko yanzu ma na ga na ma in ba abin da nake ina tabawa amma ba ruwa na da club ko in biyo da wasan in aka ci sa'a ba abin da nake kamar irin karfe 9 za a yi kawai na gana to zan tsaya kallon wallahi ya to ai ba haramun ba eh ai haramun ne shine ka zama ka dauki kana son kafiri da wayar sauran eh to amma kuma ni kaga na tiri ba alhamdulillah ni ba irin matasan bane su yanzu matasan matsalar sun dauki abin da zafi amma su dinga gaba kuma su zo su kiyin sallah da ibada akan abu shine ciwo amma ka san ciwon ka gwanan duk ba matsala bane nishadi ne mallam dukkan ka hamsu kar hamsu haka kai ba wani ne zo zai ce ba wai kana kallon champion league ko wai haramun ne ka babu duk malamin da ya gaya maka wallahi bai san me addinin musulunci ba ya halatta mallam shi dan an lokaci ne na nishadi inda ba za ka so kafiri ba akwai sharadai lokacin sallah yazo ka ki to a ranka zama haramun ko ka sa ku yi chata da wani in Manchester City ga 2500 ni ma na sa ka to an koma chata kuma kenan amma wai tsuran kallon wasan kaga ana taka leda ana kaza ana kaza wannan ai bune mai kuma a matsayin ka na dan zamani ma ka san wannan malami ma yana so ka san wannan saboda lokacin da a wanda zaka ji cikin din yan bal ne to sai kana buga masa misali da yan bal to sai fahimta da awata kuma sai ji dadi
ita Qur'ani da bibi mana eh Allah ka samu dace eh to wannan shine abinda ya faru kullum muyassaru liman kulika ko sai ga Allah ya abinda yau shi bai ba zai masa wahala ba wani kuma sai ga masa yanzu kai dan Allah da kake nan zaka iya zuwa ka je al misali ka dauki kwalbigiya ka kora ai ba zaka ba ba halayen ka bane zaka je ka tafi gidan fasikanci ko ba halayen ka bane zaka je kai tata ba halayen ka bane to wannan shi yake cewa kai ga abin da Allah ya so ka kai ma shi kuma wancan daman can shine gidansa shi a can yake shi jin dadin sa da kwanciyar hankalinsa yana can wajen in ya ji Qur'ani ma ko kiran sallah inda ka san shedani ya kai dukkan je DRA ma na ga sana ta rigima muna jin ana kawo kotu mutum wai masallaci aka yi ma zai ce ana takura maza shi an shiga rayuwarsa dan me za a dinga sallah dan me za a da to kaga wannan ka san inda ya tafi kullum mu yassaru lima kulli karo hadisi mai lamba 100 mallam yace Tirmidhi hadisi mai lamba 3111 sai ya buga masa stampi sai ce sahihun ingantacce ne hadisi mai lamba 270 an Aishata an karbo daga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la ya'malu bi amali ahli aljannati zaka samu mutum yana aiki aikin yan aljanna wa innahu lamaktubun fil kitabi min ahli an-nar sai dai kuma in ka koma littafin sa cikin lauhil mahfuz shi fa an rubuta masa dan wuta ne fa idza kana qabla mautihi in yazo kafin mutuwarsa tahawwala sai ga ya juyi fa amila bi amali ahli an-nar wallahi sai dai aikin da in aka yi shi wuta take kai mutum sai ga ya je wannan aiki kuma fa mata sai ya mutu fada kalan nan sai shiga wuta wa innar rajul fi haqiqa mutun la ya'malu bi ahmal al-nar shi kuma zaka kawai aikin wuta yake dai wannan san awan da aka lissa ba dai a cikin sa yake wa innahu lamaktubun fil kitab amma ba wa cikin littafi lawil mahfuz min ahlil jannati dan aljanna ne fa idza kana qabala zalik qabala mauti in yazo kafa mutuwa sa shi ma me tahawwala sai kaga ya juyi fa amila bi amali ahlil jannati sai ga ya koma yana aikin yan aljanna fa mata sai mutu fada kala wannan ibn hibban hadisi mai lamba 24762 sannan hadisi mai 24767 mala yace isnaduhu sahihun isnadu wannan hadisi ingantacce ne umar rijaluhu rijalu sahih mutanen da suke cikin isnadin rijalin sanadin su kansu rijalai ne wanda suke masu zama ingantattu kamar yadda za su fito a cikin hadisi sahihi domin kowane malami ko tabi'i da yake cikin isnadi an yi magana sa ya haddasa take ya takawarsa take sune ingantattu kenan in ya zama yana da matsala sai a ce wannan isnadin yana da rauni mallam yace wanzur ka kalli dai akwai hadisi mai lamba 1662 zai zo nan gaba shi ma ya kawo wannan hadisin hadisin la adri wa ana rasulullahi ma yaf'alu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ban sani ba ni dai manzon Allah ne amma ban san yanda za a yi da ni ba sallallahu alaihi wasallam wanda alhamdulillahi rabbil alamin sai mu tsaya anan insha Allah sai mu tashi babu na tara a karatu na gaba ban sani ba ko akwai tambaya in babu tambaya to alhamdulillahi wa alaikum salam na'am now wannan magana ce ne kyau wanda in ka sani mun karanta wani makamancin hadisi anan cewa duk wani mutum da ka sani yana da gida aljanna yana da gida a wuta to idan Allah ya kaddara masa gidansa na aljanna shikenan wancin gidan na wuta sai ya koma na yan wuta in kuma dan wuta ne gidansa na aljanna sai yan aljanna sai su gaje wa tulkumul jannatil lati urustumuha sai wannan ita ce aljanna da aka gada ta kuma karanta wannan hadisin to an yi magana a wannan hadisin Allah ya kanta yawancin mutane ba wanda yake da garantin ko da akai an yi babun kaddara dinnan cewa kaza to wannan wani tagoma shine na Allah subhanahu wataala da kila wancan gidan da Allah ya kaddara na mutun zai iya shiga wuta to a irin ramadan sai Allah ya ilta shi daga shiga wuta ya zama automatically dan aljanna watakilla dama ai dama a littafin kaddara sa wallan ramadanan ne entsin nasa kuma ya entsu watakilla a za a enta shin wani ramadanan kuma yazo sai disqualifying sai ruguje wannan entawa tunda bai ga ba gama halitta mutum ba a dai lokacin Allah zai enta shi da zai mutu dan aljanna ne da zai tafi dan aljanna ne shi yasa malamin sun yi bayanin enta wannan da ake magana haqiqiya ce ko kuma mutaziya ta haqiqa ce ko kuma ana nufin Allah zai ba mutum gwaggwaban lada ya ba shi kusanci ko kuma a haqiqa aljanna ce duk akwai malamai sun yi maganganu amma dai min utaqai shine Allah zai enta shi saboda kowa yana da gida biyu maimakon ya shiga wuta to ya koma dan aljanna idan wani azumin ya zo ya kara dagewa to yana nan entin sai ya kara shiga aljanna to shi an yi magana akan kaddara da yawa akwai babu da zamu zo yarhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu umul kitab Allah yana shafi abin da yaga dama a kaddara ma wa yuthbitu kuma Allah yana tabbatar da abin da yaga dama akwai abin da ake cewa akwai abin da yake zuwa ya canza ma kaddara shi yasa ake cewa shi Allah ba shi da garanti shi yasa ake so mutum to sai ya ta dagewa da abin nan to wannan dai gaskiya shine cikakkiyar ma'anar wannan Allah zai enta shi daga shiga wuta ya zama dan aljanna saboda Allah yayi baje kolin wannan a cikin watan Ramadan kuma in mutum ya dore shikenan daga entawar kuma shikenan Allah ya dorar da mutum shikenan sai ya riga ya shiga aljanna in kuma haka ne ma zai iya kasancewa daga nan tunda dama Allah a azalin kitabun sa ya rubuta masa dan aljanna ne to amma ba zai shiga aljanna ba sai an zo enta shi a Ramadan wanda dai yana cikin ilimin Allah kawai shi mu'mini an fi so kullun ya dagewa yi ta tayi wannan shine dai ma'anar wannan babu cin karo na'am yawa shine wancan ayar ai malamin sun yi magana yamhullahu ma yasha'u wa yusbitu suka ce dai an yi magana shi hadisin zumuncin nan da Allah ya rubuta mutum karamin shekaru zai amma saboda zumunci sai a taba littafin kaddara sai a kara masa saboda zumuncin dai duk wannan akwai wannan magana shi yasa wannan malamai da yawa sun yi shiri akan wannan wasu kuma suka ce a wai littafin kala biyu ne akwai na asali din kamar secret file ɗinka ne a wajen aiki akwai open file akwai secret file to shi wancan secret ɗin shine dama aikin ka yana nan kai tunjilo shine wanda baya canjawa kai dan wuta ne dan aljanna ne shi kuma wannan temporary ne ana yi ana caccanja shi duk akwai maganganun malamai Allah ya yi munasaba insha Allah zamu tattauna abin da ya shafi wannan babin da yawa yawa wannan shine eh na'am wallahi alam akwai wani tambaya to abinda muka daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya yafe mana iyaye mu da malaman mu Allah ka saka musu alkhairi da mu da ku Allah ya amfana da mu gaba daya ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين